Davi.
Tu Davi.
Me sauraro sunana Yusuf Dadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Norman Saland, inda a wannan rana aka waye gari ana gwanjan kayayyaki wanda a bisa al'ada akwai kayayyaki da ake kamowa na mutanen da kotu ta hukunci a kansu, ana bin su bashin kuɗi kuma suka gaza biya, ana kwaso irin waɗannan kayayyaki ana yin gwanjon su. Kuma a daidai wannan lokaci ciniki ya fada akan wata katifa wadda aka kadawa gwanjo, kuma aka siye ta naira 19,000. A daidai wannan lokaci ga kayayyaki nan burjik an fito da su, ana kada musu wannan kararrawa da zummar cewar za a siyar da wannan kaya a biya mutanen da suke bin masu kayan bashi. A daidai wannan lokaci ina kallon shi wanda ya siyi wannan katifa yana irga kuɗi yana bayarwa. Zan je in tattauna da shi mu ji wato ya aka yi ma ya san cewar ana yin wannan gwanjo a wannan rana. To me sauraro, a daidai wannan lokaci ina tare da wanda ya siyi wannan katifa, za mu so mu ji cikakken suna.
Sunana Ibrahim Yusuf.
Mala Ibrahim, ga katifa ka siya, misali za ka siyar ne ka cili ba ko kuma amfani za ka yi da ita?
A zan yi amfani da ita ne.
To ya aka yi kasancewar a yau ana yin wannan gwanjo na wannan kayayyaki?
Saboda an kafe ne a gate, a nan bakin gate na kotu.
Na'am, an kafe ka gani sai ka zo?
Shi ne na zo.
To a daidai wannan lokaci ina tare da wani wanda ya siyi kullum wasu kayayyaki, za mu so mu ji cikakken suna.
Sunana Sharu Tazo Muhammad, kasuwar Takari.
To Malam Sharu Tazo, wannan kulli da ka siya menene a cikin wannan kulli?
To kulli ga sunan dai robobi ne da kuma kayan sawa da zanuwan gado da kuma botika ya haka a ciki.
Nawa ka siyi wannan kulli?
2,500 aka siyar da shi.
Ko da farko ka san menene a cikin kullin?
A to ayi masa da suke ce ko a samu ya kyau kayan ko a samu ba za su wannan ba, dai haka dai kararrawa take ko a tiriba ko a wannan.
Kuma kafin ka siya ba za ka bude ka ga me a ciki ba?
A doka ai ba a budewa a gani ba wannan.
To kai kana siyarwa ne ka tiriba ko ko amfani za ka yi da su?
A wasu abubuwan muna siyarwa, wasu kuma muna amfani da su haka.
To ya ake kuke gano cewar ana yin wannan gwanzo a irin wannan rana?
Ana lika takarda a gaban kotu, in mun zo wucewa muna gani haka shine muke bullowa. Wasu kuma suna da contact din mu, suna kiran mu a waya su sanar da mu cewa za a yi gwanzo, sai mu zo mu siya tunda harkan mu shi.
To me sauraro, yanda take kasancewa kenan a harabar kotunan magistrate na Norman Saland, kuma kamar yanda na faɗa tun da fari mutane da ake bin su bashi wato su ne idan kotu ta yi hukunci a kansu kuma suka gaza biyan wannan bashi da ake bin su, sai a je a kama kayayyakin a zo a yi musu irin wannan kararrawa idan sun gaza biyan wannan kuɗin. Kuma kamar yanda tun da fari na faɗa, a yau ake yin ita wannan kararrawa a daidai wannan lokaci, kuma ga masu siya nan sun zo da ƴan sari suna ta sarar wannan kayayyaki. Zan koma inda ake kada kararrawar don mu ji abinda yake wakana. To gado ne ga shi nan an siye 13 a daidai wannan lokaci. Wannan gado ya kai 14,000 a daidai wannan lokaci, 14,500 gado. An siyar ciniki ya fada. An siyi wannan gado naira 16,500. Gashi nan magatakardar kotu yana rubutawa. Gashi nan shi wanda ya siya yana tusa wannan kuɗi 16,500. Gashi nan yana tusawa yana bada kuɗin a daidai wannan lokaci. Gashi nan magatakarda yana tusa kuɗin domin ya ga ko sun cika.